This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun muni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na ranar yau Lahadi 15 ga watan Disamba 2024. Bayan an sha labaran duniya, za a ji cewa kasashen AES wato Mali, Niger da Burkina Faso sun sanar da baiwa al'ummomin kasashen ECOWAS damar kai komo a yankin.
Kasashen AES sun ce la'akari da haɗin kuntaka da zumunci da alaka da a ɗaya gefe gurin haɗa kan al'ummomin Afirka ya sa Mali da Niger da Burkina Faso yanke shawarar baiwa jama'ar kasashen sai da yawo yancin shiga ko su zauna a yankin AES ba tare da buƙatar takardar visa ba.
Sannan yayin da kasar Kamaru ta kasance kasar farko da za ta fara sayo mai daga matatar man Dangote, wani irin tasiri wannan zai haifar ga kasar Kamaru?
Yanayin zuwan mai daga matatar man Dangote zuwa Kamaru zai taimaka mata gaya wajen rage radadi, domin kar kuma ta cewa akwai lokacin da kamar so ɗaya zuwa so biyu a shekara akan rasa mai wato a gidajen mai na Kamaru.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sai kuma shirin dandalin 'yan jarida wanda a wannan mako ya yada zango a kasar Kamaru tare da Muhammad Ladan. Sai a kasance domin jin cikakken shirin. Bayan nan kuma za mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. Amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce jami'an Amurka suna tuntubar juna da 'yan tawayen Siriya da suka jagoranci hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad, amma Amurka da sauran ƙasashe suka ayyana su a zaman ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje. Blinken shi ne jami'in Amurka na farko da ya tabbatar da dangantaka tsakanin gwamnatin Biden da ƙungiyar ta Hayat Tahrir al-Sham ko kuma HTS a taƙaice. Ƙungiyar ta hamɓarar da al-Assad daga mulki a ƙarshen makon da ya gabata. Blinken ya kai ziyara a kasar Jordan don gudanar da tarukan tattaunawa a ranar Asabar. Bai ba da cikakkun bayanai kan alaka da kungiyar ba, amma ya ce tana da muhimmanci ga Amurka wajen isar da sakonni ga kungiyar game da yadda take gudanar da ayyukanta da kuma yadda take shirin tafiyar da harkokin mulki a lokacin kafa gwamnati. Gidan talabijin na ABC News ya amince da ba da kuɗi dala miliyan 15 ga ɗakin karatu na zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump na fadar shugaban ƙasa, domin sasanta wata shari'a kan kalaman da George Stephanopoulos ya yi a talabijin da suka shafi ƙarar da mawallafiya Jean Carroll ta shigar kan Trump, kamar yadda wata takardar bayanin kotu ta bayyana a jiya Asabar. Ƙarar wadda aka shigar a ranar 19 ga watan Maris a kotun gunduma ta Amurka da ke kudancin Florida ta zargi Stephanopoulos da yin waɗannan kalamai da mummunar manufa da kaucewa gaskiya. Sanarwar ta ce an yaɗa kalaman ga wasu ɓangarori na daban kuma an yi ta sake maimaita su. Mai magana da yawon gidan talabijin ɗin na ABC News ya faɗa wata sanarwa cewa mun yi farin ciki da cewa ɓangarorin sun cimma yarjejeniya don yin watsi da ƙara kan sharuɗɗan da aka gindaya a kotu. Ƙarar ta ambato wata hira da aka yi da 'yar majalisar wakilan Amurka Nancy Mace a ranar 10 ga watan Maris. 'Yar jam'iyyar Republican wacce ta yi magana a bainar jama'a game da fyaɗe da aka yi mata tana matashiya. A yayin tattaunawar, Stephanopoulos ya ce an sami Trump da laifin fyaɗe, kuma ya tambaye ta yadda za ta amince ta goyi bayan ɗan takarar. Daga cikin tanade-tanaden sasantawar ya zuwa yau Lahadi, tilas ABC News za ta wallafa wata sanarwa a ƙasan bayanan da aka wallafa a ranar 10 ga watan Maris da suka biyo bayan tattaunawar. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A hukumance, yau Lahadi kasar Birtaniya ta zama memba ta 12 ta yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen yankin tekun Pacific da ta hada da kasashen Japan da Australia da Canada, yayin da take kokarin ƙara zurfafa hulɗar da take tsakaninta da yankin tare da kulla hulɗar kasuwancin ta a duniya bayan ficewarta daga kungiyar tarayyar Turai. Birtaniya ta bayyana a bara cewa za ta shiga cikin wannan babbar yarjejeniyar ciniki tun bayan ficewarta daga tarayyar Turai. Shigar Birtaniya na nufin cewa daga yau Lahadi za ta iya amfani da dokokin kasuwanci na yarjejeniyar da rage haraji tare da kasashe 8 daga cikin membobin kasashe 11 wato Brunei da Chile da Japan da Malaysia da New Zealand da Peru da Singapore da kuma Vietnam. Yarjejeniyar za ta fara aiki da kasar Australia ranar 24 ga watan Disamba, kuma za ta yi aiki tare da membobi biyu na ƙarshe wato Canada da Mexico kwanaki 60 bayan sun amince da ita. Yarjejeniyar ita ce kawancin kasuwanci na farko da Burtaniya za ta yi da Malaysia da Brunei, amma yayin da dama take da yarjejeniya da sauran kasashe, tanadin wannan sabuwar yarjejeniyar za ta dada kawo ci gaba, musamman ma wajen baiwa kamfanoni zaɓi kan yadda za su yi amfani da tanadin dokokin asali. Rundunar sojin ƙasar Congo ta bayyana cewa faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin ƙasar da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ya yi ƙamari a gabashin ƙasar ta Congo a cikin 'yan kwanakin nan gabanin tattaunawar zaman lafiya da ake sa ran za a yi a yau Lahadi. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a, rundunar sojin Congo ta zargi 'yan tawayen na M23 da kashe fararen hula 12 a farkon makon nan a ƙauyukan yankin Lubero da ke lardin North Kivu a gabashin ƙasar. Wani mai magana da yawun kungiyar ta 'yan tawayen ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa kungiyar ta musanta zargin, yana mai bayyana zargin a matsayin farfaganda daga gwamnatin Congo. Kungiyar 'yan tawayen M23 na ɗaya daga cikin kungiyoyin masu ɗauke da makamai kimanin 100 da ke fafutukar neman mafaka a gabashin Congo mai arzikin ma'adinai da ke kan iyaka da ƙasar Rwanda a wani rikicin da ya haifar da ɗaya daga cikin manyan matsalolin jin ƙai a duniya. Sama da mutane miliyan 7 ne suka rasa matsugunansu. Kasar Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi Rwanda da marawa kungiyar 'yan tawayen baya. Rwanda ta musanta wannan ikirarin, amma a watan Fabrairu ta amince cewa tana da sojoji da tsarin makamai a gabashin Congo domin kiyaye tsaronta.
Murtala Faruk Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Kuma rahotanmu na farko zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso suka ba da sanarwar yanke shawarar baiwa al'ummomin kasashen ECOWAS ko kuma sai dai yawo izinin kai da kawowa a yankin AES Sahel ba tare da buƙatar takardar visa ba, abinda ke zama wani matakin rigakafi a daidai lokacin da kasashen ECOWAS ke taro yau a Abuja kan batun ficewar waɗannan kasashe daga kungiyar. Wakilin muryar Amurka Sulemu Mune Barma ya ana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga birnin Yamai. Gare ka.
Sanarwar wacce ministan harkokin wajen Mali Abdullahi Job ya gabatar a kafar talabijin ORTM dauke da sa hannun shugaban rikon kungiyar Confederation AES General Assimi Goita ta fara da tunatarwa kan kafuwar kungiyar da makasudin haka.
Fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine.
Sanarwar ta kara da cewa kasancewar su masu mutunta dokoki da manufofin Majalisar Dinkin Duniya da dokokin kungiyar tarayyar Afirka. Kasashen AES sun ce la'akari da dan'uwantaka da zumunci da alaka da a ɗaya gefe gurin haɗa kan al'ummomin Afirka yasa Mali da Nijar da Burkina Faso yanke shawarar baiwa jama'ar kasashen sai da yawo yancin shiga ko su zauna a yankin AES ba tare da buƙatar takardar visa ba, amma kuma da sharaɗin mutunta dokokin kowace daga cikin waɗannan ƙasashe.
Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider.
Ya kuma bayyana cewa ƙasashen na AES na da 'yancin kin yarda da bakuntar ɗan yankin CEDEAO da dokokin ƙasashen uku ke ɗauka a matsayin bakon da bai cike sharaɗin samun cikakkiyar yarda ba.
Dans la catégorie des immigrants inadmissibles.
Fassara za a yi wa wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da ECOWAS ke taro kan makomar Nijar da Mali da Burkina Faso. Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Yana yawa watakila su ma ƙasashen uku na Sahel da masu shiga tsakani da aka turo musamman na ƙasar Togo da na ƙasar Senegal sun yi lissayi haka domin ka samu baraka, don kaga jiha ta West Africa wadda ka sani akwai harkar ta'addanci, akwai harkar talauci, akwai rigingimu na siyasa, akwai ma matsala ta abin da shahi arziki, kenan kaga ya kamata dole a samu hanya wanda duka gungun ba za su samu matsala ba sosai.
Niger, Mali da Burkina Faso da ke karkashin mulkin soja sun fice daga kungiyar sai da yawo a ranar 28 ga watan Janairun 2024 sakamakon zargin kungiyar da kaucewa ainihin manufofin kafata. A wani lokacin da kasashen uku ke cewa suna fafutukar samun cikakken yancin kai daga 'yan mulkin mallaka. Watanni kaɗan bayan haka sun kafa kungiyar IS, abinda ya sa aka shiga yunkurin shayo kansu a diflomasiyance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa, matatar man Dangote da kamfanin Neptune Oil na Kamaru sun sanar da cinikin farko tsakaninsu, wanda shine karin farko da sabuwar matatar man ta Dangote da ke Najeriya za ta fitar da mai zuwa Kamaru, kana ta farko a nahiyar Afirka. Wakiliyar muryar Amurka a Duwala Maimunatu Sadu ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Za a fara jigilar mai ta 60,000 na Premium Motor Spirit, wanda aka fi sani da Mogas, zuwa Kamaru, wanda za a yi amfani da wannan mai don ababen hawa da generator. Ga hamshakin attajirin nan Nigeria, Aliko Dangote, wannan yarjejeniyar da muka yi da Neptune Oil wata hanya ce ta inganta kasuwanci da albarkatun Afirka a nahiyar. Elfin Yonga, mai kula da mashayar mai ta Ola na Bunaberi, yana ganin ka iya tasiri wajen samar da mai a kan kare.
Bon, si ça s'est du côté là, moi je trouve c'est peut-être ça nous permet peut-être.
Ina ganin abu ne mai kyau ta wannan bangaren, samun mai a kan kare, saboda akwai ƴan matsaloli da muke fuskanta na rashin samun mai cikin wasu lokutan. Muna iya yin odan mai amma bamu samu madin a kan lokaci ba. Wannan yana sa manyan kwastomominmu shiga wani yanayi, musamman a fitattun kwastomominmu, yayin da suka fuskanci babu mai a wajenmu, babu inda kuma za su iya zuwa shan mai. Har idan Dangote ya aminta da mu da kuma wannan haɗin gwiwa, abu ne mai kyau.
Je peux dire, si on peut penser à Dangote, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut oser pour réussir.
Kamfanin Neptune Oil ya zama babban mai shigo da tattaken mai daga matatar Lekki da ke kusa da Lagos. Manufar ita ce ƙarfafa tsaron makamashi na ƙasa da kuma biyan buƙatun amfani da makamashi da ke ƙaruwa a yankin. Wanda ake gani wannan haɗin gwiwar da matatar Dangote yana da muhimmanci ga makomar makamashin Kamaru. Malam Abdullahi, ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum, ya tofana shi kamar haka.
Karman Dangote zuwa Kamaru zai taimaka mutaka gaya wajen rage radadi, domin kar kuma ta cewa akwai lokacin da kamar so ɗaya zuwa so biyu a shekara akan rasa mai, wato a gidajen mai na Kamaru. To wannan dai zai taimaka gaskiya, ba wai ma kamfanin shi ne ce wanda ya yi kokarin shiga, kokarin cewa a shiga da wannan man Dangote din ba. Ya kamata gwamnati kai tsaye ta kulla alaka mai karfi da wannan matatan man Dangote. Kusan Dangote ba bako bane a Kamaru, yana da kamfanin siminti yadda ainihin wato aka bashi damar kiko da shi kamfanin siminti. Wannan din ma dama ce wacce Kamaru za ta kulla da shi Dangote domin samar da shigar da man din Kamaru.
Kamfanin Neptune Oil na zuwa ne na uku cikin kasuwannin Kamaru, biyo bayan kamfanin Total Energy da Tradex. Neptune Oil yana da kusan tashoshi mai 40 da suka bazu a fadin Kamaru. Kuma wannan haɗin kai tsakanin Neptune Oil da matatar Dangote ka iya baiwa 'yan kasuwan Kamaru damar samun mai a ko'ina don ƙarfafa ayyukan kasuwancinsu a duk fadin Afirka ta tsakiya. A matsayin tunatarwa, tun bayan gobarar da ta tarwatsa na'urori na kamfanin matatan mai ɗaya tilo na ƙasar Kamaru a watan Mayun 2019, Kamaru ta shigo da mafi yawan man fetur wanda aka riga aka tace da aka yi amfani da su cikin ƙasarta a ƙarshen watan Satumba 2024.
Maimunatu Sadu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a Kamaru.
A gaida Maimunatu Sadu da wannan rahoto. To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da 31. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Tsangwa makocin mutum yake bashi sauyin na dan jarida dan uwa na dan jarida.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin yan jarida, inda ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar da wannan shiri tare da bakina na wannan mako Zakari Sadu da kuma Khadijatu Isa. Malam Zakari, assalamu alaikum.
To alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhammad Bashir Ladan, na gode maka da ka gayyace ni a wannan shiri na dandalin yan jarida da kake gabatarwa a wannan kafa mai albarka VOA sashin Hausa. Na madukan ma'aikatan wannan gidan fatan alheri.
To Khadijatu Isa, assalamu alaikum, barka da zuwa wannan shiri na dandalin yan jarida.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Malam Bashir.
To Malam Zakari, kamar yadda muka sani a kasar Kamaru, gwamnati ta dakatar da kungiyoyin agaji da dama kan tana tuhumar su da amfani ko da shinke da shigar da makudan kudade waɗanda ba a san ta ina suka zo ba, ba kuma san ya ake amfana waɗannan kudaden ba. Menene ra'ayinka a matsayin dan jarida kan wannan labari da ya mamaye kasar Kamaru a yanzu haka?
Hey, to Muhammad Bashir Ladan, wannan mataki da gwamnatin kasar Kamaru ta dauka ta bakin wato ministan harkokin cikin gida Paul Antanganji ya bayar da kura a wannan kasa, kuma abu ne wanda ba tun yau yake wannan tunanin ba. To sai dai wannan lokaci ya fito ya dakata da wayannan kungiyoyi guda hudu daga ciki, da akwai kungiyar REDAC wacce take aiki a tsakiyar Afrika da kuma mahadar Sahara karkashin jagorancin Maximilian Gombe shugabanta, da kuma Met Aliscom barista da aka sani wacce ta yi kaurin suna waje kare haƙƙin wato a masu auren jinsi. Abin da ke faruwa nan kasar Kamaru abu ne wanda ya kamata a ce an yi takatsantsan saboda lokutan zabe. Shi yasa kage wasu na cewa Antanganji ya fara daukan matakai ne saboda hana wasu kungiyoyin aiki waɗanda za su yi daukan matakan yin Allah waje da irin al'amuran da gwamnatin kasar Kamaru ke yi da ba bisa ka'ida ba, da cin zarafin al'umma babu gaira babu dalili, waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba. Kuma abu ne da ya kamata a ce irin waɗannan al'amura an yi takatsantsan, da yake yana zargin waɗannan kungiyoyin da neman tada zaune tsaye da amfani da kudaden haramun. To ya lura cewa dai daga cikin kungiyoyin ta samu biliyan 16, to kuma sai ta yi amfani da kimanin miliyan 4 ne zuwa 5 a shekara guda. To ina shauran kudaden suka shiga? To shi a ganinsa wayannan kungiyoyi ba kungiyoyi ba ne na agaji kamar da suke faɗi. To wani ɓangare ina da gaskiyansa, to wani ɓangare idan za a duba maganan ɗin yancin wato tofa albarkacin baki kuma ɗancin ɗan adam a wannan ba za a iya wasa da shi ba. To shi yasa kamata ya ce ya yi takatsan. To wani ɓangare kuma idan ka duba waɗannan kungiyoyin agajin, kungiyoyin waɗanda galibin su turawa ne ke ba su waɗannan kuɗaɗen wanda za su juya, kuma da waɗannan kuɗaɗen muka sani cewa ana iya wasu abubuwa waɗanda zai iya wato jefa ƙasar cikin rikici. Wani ƙin ba zan ce shekara da 2021 ya dakatar da kungiyar Medecins Sans Frontieres a nan yankin Baminda, waɗanda ake zargin su da taimakawa 'yan awari da makamai, lamarin da ya kai ga ita kanta wannan kungiyar janyewa daga ainihin Baminda ta dakatar da ayyukanta, bayan kuma a sanin kowa cewa tana taimakama waɗanda ainihin lamarin ya ritsa da tsoni kuma lamarin ya shafa.
To Khadijatu Isa, ko me na kira ayi akan wannan dakatar da wato kungiyoyin agaji da gwamnatin Kamaru ta yi, an ce ana tuhumar su da shigar da makudan kudade ta hanyoyi da basu dace ba, sa'annan ba san ya ake amfana waɗannan kudaden ba.
To gaskiya hukumomin kasar Kamaru sun dakatar da kungiyoyi 5 masu zaman kansu wanda ya kawo cece kuce a ƙasa, wanda ake zargin su kamar yadda ga faɗa da shigowa da makudan kuɗaɗen da ba san inda suke zuwa ba, da kuma ana zargin su da su suke ƙarfafa wato ƴan ta'adda yanda suke taimaka musu da kuɗaɗe, duba da yadda ake fuskantar matsalar rashin tsaro a can arewa da kudu maso yammacin ƙasar kamar sashin Renew English kenan, wanda ake gani suna ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka ma waɗannan ƴan ta'addan da ake kiran su da Ambazonia da kuma na arewa mai nisa. To domin yadda minista ya yi magana cewa a cikin shekara biyu waɗannan ƙungiyoyin sun samu biliyan 16, wanda ba ga sun taimaka wa ƙasa ba, ba ga abin da suka yi ba da waɗannan kuɗaɗe, amma kuma an san kuɗaɗen sun shigo. To ka gani cewa a wani ɓangaren dole ne a ce an sa musu ido domin kawo zaman lafiya a ƙasa.
Da kai Sadu, shi kuma tambayar mu ta biyu yanzu wato wacce ta shafi sabon haraji da aka fitar a ƙasa. Wannan batun haraji ya tada hankulan mutane, mun ga duk inda muka bi mutane sun cika an yi layuka ko ta ina, kowa an ce masa dole ne wanda ko mun karancin sana'ar mutum dole ya je ya biya wannan haraji. To menene ra'ayinka akan wannan?
Muhammad Bashir Lada, wannan haraji ya tada hankalin jama'an Kamaru sosai da sosai, duba da tsadar rayuwar da mutane ke fuskanta, ga kuma wannan haraji wanda aka dora wa matalakawa, wanda shi ministan kuɗi yake kira da kowa ya gabatar da ainihin wato kadarorinsa, da kuma kowa ya gabatar da aikin da yake yi, daga ciki za ce da mutum haraji wato masu ƙaramin ƙarfi hakan nan, wato ƙananan kasuwa da masana'antu da dai shauransu. Dama can dai ana yanke ma waɗannan manyan kamfanoni, amma yanzu hadda masu kasuwa, ƴan ƙananan kasuwa, ƴan tebur-tebur suke sayarwa, masu sayar-sayarwa, duka za a dinga yanke musu haraji da kuma shauransu. To ka gani, mu a ganin mu ko ni a gani na, gwamnatin ƙasar Kamaru na neman hanyar shigar da kuɗi a kowata hanya. Yawa, matsalar ta shigar da kuɗi yawa, domin kasafin kuɗin 2025 kusan biliyan 700 ne da 'yan kai. To ina za a samar da wayannan kuɗaɗen sai ta kan jama'a. Yawa, to kuma idan ka duba da maganan 2024 da akwai ƙaruwan kaso 39 idan bayan kuskure ba. To abu ne wanda ake gani cewa rayuwa za ta yi tsada fiye da yanzu, wanda abin saka bakin salace ma yake gagarin talaka. Kuma gashi ana sanar da mu cewa mai yiwuwa ne farashin shinkafa ya haura da kuma shauransu, ko da yake ministan kasuwanci na iya kokarin ganin cewa wannan bukukuwan ƙarshen shekara da na ainihin Kirsimeti za a yi shi cikin wato sauki, duba da wasu farashin kayayyaki za a kare farashi. Amma sai zama da cewa 2025 nan masu wasashe na cewa gwamnatin Kamaru dole ta sake janye tallafin da take taimakawa ta wani ɓangaren. To kaga idan gwamnatin ƙasar Kamaru ta sake janye tallafin kuɗin man fetur lita ɗaya zai haura 1,000 da 'yan kai, kuma gas girki zai haura 800 na sefan Kamaru. To ka gani yanzu muna biya gas 600 da rabi da ƙyar da ƙyar ba. To ya kuma za a ce an haura da shi 800 a lokacin ya za a yi? To ko da yake ministan kuɗin Wiful Mutaze kwanakin baya da ya gabatar da wannan kasafin kuɗin na da ya gabatar da maganar in ƙudurin haraji a gaban 'yan majalisar dokoki, bayan fitowarsa an yi masa tambaya, ya ce a wannan abu ne kawai waɗanda mutane ne kawai suka fito suka yi asashi a kai cewa za a ƙara kuɗin man fetur. Ya ce amma a shi tsarinsa ba kuɗin man fetur da za a ƙara.
To ka ji da Isa, sabon haraji ga shi nan a ƙasa. Gwamnati ta kafa doka ta ce kowa shi ya biya wannan haraji, mun ga kuma mutane duk hankulansu sun tashi. Yanzu hakan nan babu an ce ko mun kankanta ko mun karancin sana'ar mutum dole ne ya je shi kuma ya je ya biya wannan harajin. Me na ki fahimta akan wannan
al'amarin biyan haraji a ƙasa? dole ne mazauna kasar Kamaru su koka, dole ne mazauna kasar Kamaru su fito su yi maganganu akai game da yadda a wannan lokacin ake fuskantar tsadar rayuwa. A gaskiya idan ka duba tsadar rayuwa a wannan lokacin zaka tausayawa al'umma kasar Kamaru, saboda a koda yaushe zaka ga cewa an ƙara farashin abubuwa, in ba na man fetur bane zaka an ƙara farashin wato kayan masarufi. Yanzu kuma an fito an gindaya akan cewa za a wato za a kowa zai wato biya kudin haraji. A cikin kwanakin baya gwamnatin ta fitar da kasafin kudi na shekara 2025, kuma duk kasafin da suke fitarwa ne an gano cewa babu komai a asusun kasa. Shin ina waɗannan wato kudaden suke shiga? Kuma kudin kasafin shekara 2025 da suka fitar ya fi na shekara 2024 yawa. Kuma za ka ga cewa kasafin man da suka fitar babu waɗannan kudaden. Kuma a cikin kudaden da suka fitar za ka cewa za a fara kaddamar da wato gidajen hotel a wannan ƙarshen shekara a cikin wato waɗannan kudade. Domin na ganin cewa harajin da suke ce kowa ya biya domin su fitar da kudade ne waɗanda zai taimaka da gyaran hanyoyi da sauransu, kamar yadda suka faɗa a shekara ta 2025, duba da yadda gaskiya hanyoyin ƙasar Kamaru musamman hanyar ta zuwa yammaci da kuma arewacin ƙasar Kamaru ba su da kyau, wanda ake fuskantar hatsaruka da dama. To suna ganin cewa kudin harajin da suke bukata mutane su biya domin su tattara waɗannan kudaden ne da wanda za su samu domin wato magance matsalar ƙasar Kamaru, duba da yadda kuma shekara mai zuwa za a yi zaɓe. Mu muna fatan cewa wannan sabon shugaban da zai dare akan mulki, ko kuma in ma wannan ne zai sake hawa, to mu muna buƙatar canji a gaskiya, domin wannan tafiyar ya soma gazawa, al'umma sun soma wato gazawa da irin wannan tafiyar da ake fuskanta a Kamaru.
To masu sauraro a duka-duka a nan muka dakatar da wannan shiri a madadin bakin na Zakari Sadu da Hamzatu Isa da kuma duk abokan aiki ne Muhammad Bashir Ladan da ke ce da ku a huta lafiya.
A gaida Muhammad Ladan, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. Sakon Sani mai lange-lange yalwa ya wuri ne na farko a yau ne cewa, muna marhabin da yunkurin mahukuntan kasarmu Najeriya na ƙara megawatt 150 a babban layin wutar lantarkin kasar sakamakon nasarar kammala kashin farko na shirin samar da lantarki na shugaban kasa PPI. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sai sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram, da Isuhu Makeri Madattai, da Iliyasu Yakubu Digawa, da Yakubu Mai Aski Badaraka, yace salam VOA. Muna mika wa gwamnatin mulkin sojan kasar mu ne jamhuriyar Niger da ma iyalan sojoji da fararen hular kasar tamu da yan bindiga suka halaka a baya-bayan nan alhini da juyayi. Da fatan Allah ya tona asiri tare da kunyata duk wani mai hannu a wannan danyen aiki. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya nuna mana bayan duk wani mai son ganin bayan Niger da ma sauran ƙasashen mu na Afirka baki daya. Sako na gaba ra'ayinka ne Sama'ila Anas Malam Faturi, mazaunin Difa a jamhuriyar Niger, ya ce, gwamnatin kasar Niger matakin dakatar da yada shirye-shiryen BBC da shirin maka takwarta na RFI a gaban kotu. Wannan daidai ne domin waɗannan kafafen yada labaran ƙasashen ƙetaren suna azarbabin yada labarai tun ma kafin a ce gwamnati ta tantance gaskiyar labari, musamman ma labaran da suka shafi fannin tsaron kasar. Duk da cewa akwai dokokin da suka yarjewa 'yan jarida tantance gaskiyar labari a kafar da yake wa aiki. Sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina ne na gaba, ya ce, tabbas babu kasar da za ta samu ci gaban noma da kiwo da hada-hadar yau da kullum, kasuwanci da sauransu, ba tare da zaman lafiya ba. Daga fara samun sauƙin ayyukan ta'addanci a yankin mu na Batsari, hada-hadar rogo da dankali kadai ta fara dawo da kima da martabar kasuwanci a yankin na Batsari. Noman rani ya kankama, kayan noma irin su gero, dawa, wake, masara ga su nan a kasuwa baza-baza. Allah ya kawo mana sauƙi. Da sakonnin masu sauraro za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. A sake jin mu a shirinmu na dare. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona wa Mai nan dudu da ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Ma'assalam.